idza dhabhtum in kuma kun yanka abu wato kun zo za ku yanka fa ahsinu dhibhata ku kyautata wannan yanka din wal yuhidd ahadukum shafrata dayan ku ya feke abin yankansa abin da ake amfani da shi a yanka wato wuka wal yurih dhabihata ya hutar da abin yankansa wannan hadisi muslim ne ruwaito shi al-bukhari bai ruwaito wannan hadisi ba ya bar shi ba dan baya cikin saboda yana da hadisan da ba sa cikin sharadin sa saboda wani mutumi al-ash'ath al-ansari dake cikin isnadin shi ya ruwaito daga shaddad ibn aws amma shi wannan al-ash'ath din wanda saboda shi bukhari ya bar hadisin da ya ruwaito ba thiqa ne mutumin sham dan haka dai ba shi da matsala wannan hadisi din hadisi ne ingantacce musamman da matan da mun ji a muslim ne ruwaito shi duk da dai mutum wannan zai nuna maka bambancin hanyar da waɗannan malamai guda biyu suke bi wajen tara hadisai al-imam al-bukhari sharuɗan sa suna da tsanani fiye da sharuɗan muslim har suna ba da misali da cewa bukhari rahimahullah baya ruwaitar hadisi daga mutum sai wanda ya tabbatar da ya haɗu da malamin sa ma'ana shi idan wane ya sai maka an wane na ruwaito daga wane ko haddathana wane to sai ya tabbatar da wannan mutum biyu da dalibin da malamin sun haɗu da juna ma'ana sai ya biya tambaya ya tabbatar da wane a rayuwarsa ya yi karatu a gun wane tabbas idan har aka ce wannan mutumin sham ne kuma malamin da aka ruwaito hadisin daga wurinsa mutumin bagdada ne iraki kuma sai bincike ya ga cewa dalibin nan bai taba fita daga kasarsu ba to ba zai karbi hadisin ba haka sharadin bukhari yake shi yasa za ku ga ba da wasa bane dan an ce duk hadisin da ke cikin bukhari sahihi ne mafi yawan mutane ba su san cewa da haka suka tara waɗannan hadisan ba duk malamin da aka ruwaito hadisi ta hanyar sa sai an tabbatar da eh shi din ya haɗu da wanda ya faɗa cewa shi ya gaya masa idan ko da za a bincika sai a gano cewa ai bai ma rayu yadda zai iya haduwa da wannan mutumin ba bambancin shekaru ya sa to sai a ce wannan hadisin ba za a karbe shi yana cikin kuma wannan ababin ilal na dirasar isnadin hadisi da matanin sa da kuma kallon wasu illoli da za su iya samuwa ko da zahirin a bayyane yana nuna ba komai to a ilimin ilal ake samun irin waɗannan abubuwa din sai a ce ai an gano ku wane a gari kaza yake malam wane ko a gari kaza yake don haka ba sa ba to irin waɗannan abubuwa su bukhari sune shugabannin sanin waɗannan ilmomin dama shi yasa za ku kamar da satin da ya gabata har muke ambatar Tirmidhi idan ya ruwaito hadisi yace qala muhammadu yana nufin wa yana nufin muhammad bin isma'il al-bukhari saboda shi ne malamin sa a sanin illolin hadisi yau da haka bukhari da ake daga hadisansa da girmamawa ba wai dan son zuciya bane yauwa saboda hakikatan sharuɗan da yake dora kafin ya karbi hadisi suna da tsanani shi yasa wannan dai wani abu ne na abin da ya shafi hadisi ayyace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in lalle Allah ya rubuta kyautatawa akan kowanne abu malamai sun saba wajen fassara wannan jumla ta hadisi me ake nufi da kataba anan kataba ya rubuta rubutun kaddara ko kuwa kataba bi ma'ana aujaba ana nufin ya wajabta domin ya zo mana a cikin alqur'ani يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم القصاص في القتلى هكذا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ايرن wadannan da kuma inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta duk wadannan lafuzza suna lafazin kataba da yazo a waɗannan ayoyi yana nufin me? Wajaba. Yawwa, an wajabta muku. To shin wannan ma ana nufin an wajabta muku kyautatawa akan komai? Shi ake nufi? Ko ko ana nufin an rubuta a kaddara cewa a samu kyautatawa? Magana ta farkon nan ita ce daidai. Ma'ana an wajabta muku. Eh, domin shi zai fi dacewa da siyakin hadisin, ba magana kaddara ba. Domin aka ce an kaddara, an rubuta a kaddara, ya nuna kenan kowa sai ya zama mai kyautatawa? Domin aka ce an rubuta a kaddara cewa za ku kyautata, kenan ba wanda zai saba, kowa sai ya kyautata. Don haka ashe abinda ake nufi shine an wajabta muku duk abinda za ku yi ku kyautata shi. Ina fata mun gane wannan. Don haka sai suka ce in muka dauki kataba anan ma'anarta aujaba, to me ake nufi da ala kulli shay'in? Shin kowanne abu shi aka wajabtawa ya kyautata, ko ko mukallaf shi aka wajabtawa kyautatawa akan kowanne abu? Wanne ne? Na biyu, yawwa, shi mai hankali wanda ake dora wa shari'a, shi aka wajabtawa cewa duk abin da zai yi to ya kyautata. To sai suka ce in haka ne kuwa, to ala anan wurin ma'anan tafi. Yawwa, ba ala ce a zahirin ma'anarta ta wajabtawa da za mu iya fahimtar in muka ɗauke ta akan ma'anarta ta cewa akan abu kaza, to kamar an wajabta kyautatawa akan kowanne abu shi kyautatawa kansa ke. Kuga wannan kuma ba haka ake nufi. Yawwa, ana nufin kai mukallafi, bawan Allah wanda aka dora ma shari'a, an tilasta maka, an wajabta maka cewa duk abin da za ka kyautata shi. Shi yasa suka ce to ala anan ma'anarta shi ne fi, kuma ala tana zuwa da ma'anan fi a wurare da yawa. Yawwa, hakanan kuma fi tana zuwa da ma'anan ala a wurare shi ma da yawa, kamar ar-rahimuna irhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi irhamkum man fis samai, ku ji kan waɗanda suke ƙasa, Allah wanda yake sama shi ma zai jikan ku. Malamai suka ce nan fi ana nufin ala samai ko kuma fil uluwi. Yawwa, to haka nan kuma ala tana zuwa da ma'anan fi, ita ce kaman a wannan wuri ɗin. Don haka mai hadithin yake nufi, Allah maɗaukaki ya wajabta kyautatawa akan kowanne abu. Ma'ana duk abin da za ka yi kai bawan Allah, to wajibinka ka kyautata shi. Ina fata mun fahimci wannan. To anan sai malamai kuma suka zo suka ce to ita kyautata wannan me ake nufi da ita? A Hausance dai idan ka ce mutum ya kyautata abu, kyautata aikinka, kyautata alaƙarka, kyautata ibadarka, duk za ka iya fahimtar ka yi shi da me? Ka yi shi da kyau. Yawwa, to anan sai suka ce abinda ake nufi da kyautatawa, kowanne abu ya danganci halin da yake ciki. Ma'ana kyautatawa wannan ba daraja ɗaya ba ce. In aka ce ka kyautata a wannan wajen, ma'anarsa ka yi abinda zai zama Allah ya yarda da shi a wannan bangaren. Shi yasa sai suka ce idan ibada ce, abinda ake nufi da kyautatawa shi ne ka yi abinda aka wajabta maka, ka yi ikmalinta, ka cika ta yadda aka nema. Duk abin da yake rukuni ne, duk abin da yake wajibi ne, duk abin da yake sharadi ne, ka tabbatar da ka yi shi yadda aka nema. Wannan shi ne kyautatawa. Mun fahimci wannan in ababen ibada ne. Yawwa, in kuma ba ibada ba ne, wani abu ne wajen mu'amaloli, to shi ma ya kasu kashi. Akwai kyautatawa alan nafsi, mutum ya kyautata wa kansa shi kansa, yana daga cikin cikar hankali ka kyautata wa kanka. Ya za ka kyautata ma kanka? Kyautata wa kai shi ne ka bi dokokin Allah. Duk abin da Allah maɗaukaki ya yi umarni a yi, to ka aikata. Abin da ya hana ka hannu, ka kyautata wa kanka. Domin a nan wurin ka fahimci cewa lallai Allah maɗaukaki da ya wajabta maka wannan abu, ya wajabta ma ne saboda zai zo ya tambaye ka a wani lokaci ka yi ko ba kai ba. Ashe idan kana son kanka, to shi ne ka yi wannan abin da aka sa ka, shi ne ka kyautata ma kai. Ashe idan mutum bai kyautata ma kansa ba, bai yi abin da aka ce ya yi ba, bai bar abin da aka hana shi ba, to ya zama hankalinsa ma naƙisi ne. Ina fata mun fahimci wannan. Don haka ashe yana da cikin girmama hankalinka da kyautata wa kanka ka yi abin da Allah madaukaki ya umarce ka da shi. Sannan wajen abin da ya shafi abu na biyu, al-ihsan ma'al khalq, kyautatawa wajen mu'amalarka da halitta, wajen mu'amala da Ubangiji, da ma mun san haƙƙin Allah ka bauta masa, kar kai shirka da shi, kuma duk abin da ya bada umarni ka bi, abin da ya hana ka hana. Amma wajen umarni ko kuma wajen kyautatawa ko mu'amala da sauran halitta fa, malamai suka ce za a iya kasa wannan abu zuwa wajen kashi kimanin 10-11 ko 10 hanyoyin da za ka kyautata ma halittar Allah maɗaukaki. Babba daga cikin halitta wanda ya fi kowa haƙƙi a kan kowanne musulmi a kyautata masa shi ne manzonmu sallallahu alaihi wasallam, domin a cikin halittar Allah shi ne mafifici. Ya za ka kyautata masa? Kan imani da shi da manzancinsa, babu annabi bayansa, babu wani abu da za a bauta ma Allah da shi sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Ka so shi, ka ƙaunace shi, kuma kar ka munana masa gwargwadon ƙwayar zarra. Duk abin da zai ɗaukaka shi ya nuna darajarsa da girmansa, a ji shi a bakinka. Salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan duk yana daga cikin kyautatawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mai bin wannan wajen girman haƙƙi a cikin halitta shi ne wa? Wa za ku ce? Walidai, yawwa, iyaye da uwa da uba. Kuka ba a saba cewa uba da uwa ba, sai a ce uwa da uba, ko da a Hausance ba don komai ba, saboda a hankalce dama kuma haka yake a shari'ance, uwa ta fi girman haƙƙi fiye da uba. To, da uwa da uba ɗin nan a kula da haƙƙinsu yadda ya kamata, duk abin da baya ba su sha'awa ba za su yarda da shi ba, to ka nisance shi. Domin mummunan tunani ya fito daga gare su a kanka ba alheri ba ne gare ka. Ko su faɗi wata kalma marar kyau, iyaye guda biyu Allah maɗaukaki yana karɓar addu'arsu dangane da ɗansu ko kuma a kan ɗansu. A larabci ana cewa li ko kuma ala, ko idan addu'a ta alheri shi ana cewa li, ana kawo lamu da alahu ya yi masa addu'a, ma'ana ta alheri. In kuma mummuna ce sai a ce da a mai alaihi ya yi masa mummunar addu'a. To, addu'a da ta alheri da mummuna daga iyaye karɓaɓɓiya ce a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, don haka mutum ya kiyayi iyayensa su yi masa mummunar addu'a. Ka zauna da su lafiya, ka kyautata musu. Ba a cewa a bauta musu, don ko ba a bauta wa kowa sai Allah. A bauta wa Allah shi kaɗai, shi ɗa'a ga iyayen da kyautata musu da sa musu farin ciki, ita kanta ibada ce ga Allah, ba ibada ce gare su ba. Kaga ashe in ka kyautata ma iyayenka bautar Allah, kuma har za ka iya ma roƙon Allah da ita, ka sa ta zama kuma ka wasila, ya Allah saboda kyautata ma iyayena da nai musu kaza, ya Allah ka biya mun kaza. Kuma wannan yana cikin manyan wasila da Allah maɗaukaki ke karɓar addu'ar mutum saboda su. Allah ya ba mu ikon kyautata ma iyayenmu wanda suka rasu, kuma a cikinsu Allah ya gafarta musu ya sa su a aljanna. Daga cikin masu haƙƙi har yanzu na uku bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma iyaye, muminai gaba ɗayansu. Ka kyautata ma muminai, kar a samu wani mummunan abu sadara minka ya fito daga gare ka, ka aikata shi dangane da ƴan uwanka muminai, ko da niyyar cutar da su, ko da niyyar zalunta su, ko kuma da kowace irin niyya mara kyau. Ka kyautata musu tun daga magana mai kyau, ka faɗi kalma mai kyau ta alheri, ɗan uwanka ya ji daɗi, sai ka samu lada. Ka sakan masa cikin mu'amala ta gaskiya, yana ganin ka ya ga abin da zai sha'awa, ya ga mutumin da yake sha'awar yi mu'amala da shi, ya ga mutumin kirki. Saboda me? Baka taɓa cutarsa ba a baya, kuma karka cuce shi. Ka faɗa masa gaskiya, karka yi masa ƙarya, kuma karka saba da tauriya in kana magana da shi. Mun san tauriya? Tauriya ita ce ka faɗi wata magana wadda zahirinta gaskiya ne mai sauraron zai ji gaskiya ne, amma kuma a hakikanin abun kai a zuciyarka ba haka abun yake ba, sai ka faɗi wani abu saboda ya zama cewa mutumin ya fahimci yadda kai kake so ya fahimta ba yadda hakikanin abun yake ba. Wani ya bugo maka waya, wani kana gida ne, in ba ka so ya haɗu da kai sai ka faɗi wani abu ko ka ce ba ka nan ko kuma kana kusa, in ka ce kana kusa kaga ko da kana ƙofar gida ne kusa da gidan kake, amma shi zai ɗauka wani wurin ne daban, a takaice dai zai fahimci cewa ba a gidan kake ba, ko makamanci irin waɗannan maganganu, shi ake nufi da tauriya, kamar da ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kissar yaƙin Tabuka, in ba ku manta ba, kissar Ka'ab ibn Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yaƙin da zai fita bai taɓa fita yaƙi ba illa warrabi ghairiha, duk yaƙin da zai fita sai ya yi tauriya da wani gurin, idan za shi gabas sai ce yamma za mu tafi, saboda wannan a wajen yaƙi ne, a wajen yaƙi ya halatta wannan domin ka yaudarar da abokan gaba, ka batar da su su yi wani wurin, kai kuma sai kai wani gun daban, yace banda yaƙin Tabuka, yaƙin Tabuka gaskiyarsa ya faɗa ƙuru-ƙuru cewa Tabuka za a tafi, to ne shi ake nufi da tauriya, ka faɗi abin da mai sauraro zai fahimci wani abu, amma a hakikanin abun ba haka abun yake ba. Ina jin cewa mun san wannan, ana yawan yinsa kuma, to wajen mu'amala ka da ɗan uwanka kar kai masa wani, yau ya zama zuciyarka dai haka zaka gaya masa abu, don baka tsoron wani abu, sai zama cewa an fahimce ka da faɗin gaskiya, lokacin da aka tambaye ka abu gaskiyarsa za a ji, faɗin gaskiya ba wauta ba ne, kamar da wasu zaka ji suna faɗa komai aka tambaye shi kawai sai ya faɗe shi gatsaye yadda yake, ba wauta ba ce, ka faɗi gaskiya kawai abin da ake so taushin harshe, akwai bambanci tsakanin faɗin gaskiya da taushin harshe, ba a san gautsin harshe, ana san taushin harshe a kowace magana, wannan haƙƙin muminai kenan. Masu haƙƙi na hudu a kanka wajen ihsani, masu saɓon Allah, subhanallah, ku duba har mai saɓon Allah ma yana da haƙƙi a kanka, me yasa haƙƙin mai saɓo a kanka, salika mai karantar da shi ne ko abokinsa ne, kar ka razanar da shi, ka gaya masa kalma mai kyau da za ta sa ya bar wannan saɓon ya koma hanya, kar ya zama cewa kullum sukansa kake da zaginsa. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wani labari, wani mutumi ya zo ya sami abokinsa yana saɓon Allah, sai ya masa wa'azi ya ce ka daina saɓon, sai ya kyale shi ya tafi, ya sake dawowa washe gari sai ya gan shi bai daina ba, sai ce na gaya maka ka daina kai, ya ce to, ya tafi ya sake dawowa ya sake samunsa bai daina ba, sai ya buɗe baki shi mutumin, ma'ana wanda yake ganin shi mutumin kirki ne, sai ya ce wallahi la yaghfirullahu laka, ya ce na rantse da Allah, Allah ba zai gafarta ma ba, shi ne Allah maɗaukaki yake ba wa annabinsa labari, sai yake cewa sai Allah ya ce man zallazi ya ta'alla alayya, ina mutumin nan da yake rantsuwa a kaina, yana rantsuwa cewa ba zan gafarta wani ba, sai ya ce ghafartu lahu wa ahbabtu amalaka, ya ce na gafarta masa kai kuma na ɓata aikinka gaba ɗaya ɓace, kaga kun ga wannan mai saɓo ne, amma ga yadda aka ce ka bi masa, kaga ashe kenan yana buƙatar ka zama mai taushin magana, ka faɗa masa ainihin abin da zaka kalla shi ne kai so kake ya daina laifi, kuma haka bane, yau idan ka kausasa masa magana kamar ka kore shi daga ya karɓi maganar, domin babu mutumin da za a wulakanta shi ya karɓi maganar da wanda ya wulakanta shi, komai girman ka dukkan abin da kake faɗa zaka wani aya zaka karanta masa, amma idan ransa ya ɓace saboda baka bi hanyar da ya dace ba, sai ga kila ma ya faɗi wata magana da kila ta kai shi garin da ya ɓata ya yi magana akan ayar Qur'ani, ko ba haka bane, don haka ka guji ka jefa mutum irin wannan, mai saɓo a yi masa nasiha, a ja hankalinsa ya daina ta hanya mai kyau, kuma taimakonsa ne har yanzu a toshe masa ƙofofin da zai yi saɓon, wannan ko kai mai nasiha ne ko mai wa'azi ko gwamnati ne da makamancin wannan, a toshe ƙofar da saɓo zai samu, shi ma an taimakawa masu saɓo an hana su yi yadda zai zama cewa ba za su aikata ballantana ma saɓon yanzu. hanyoyi dai waɗannan suna da dama. Daga cikin haƙƙin ko masu haƙƙi har yanzu akwai al'ulama malamai, haƙƙin malamai sauraron maganarsu, mai da hankali akan abin da suke faɗa na shari'ar Allah, kuma da ɗa'a ga abin da suka faɗa, da kuma kauce ma duk wata hanya da za a wulaƙanta su, domin wulaƙanta su wulaƙanta abin da suke karantarwa ne. Yawwa, sau da yawa ana wannan maganar ba ana nufin wato daga malami ko aje ana bauta masa ba, ba ana nufin wannan ba, amma lalle yana da haƙƙi a kanka da yake karantar da kai, wato ya zama cewa ka yi ɗa'a gare shi, ka kyautata masa, ka tsare masa mutuncinsa, duk wanda yana da cikin ihsani gare shi, kamar yadda shi aka umarce shi ya kyautata ma wajen magana, kada ya maka kaushi, ko ba haka ba ne? Yawwa, kada ya zage ka, kada ya ci ma mutunci wajen gaya maka gaskiya, to kai ma kuma wajibinka a naka tan ɗin kai ma ka kyautata masa da irin wannan. Daga cikin masu haƙƙi har yanzu akwai wulatul umuri, duk wanda malamai ne suka lissafa waɗannan suka faɗa, ma'ana shugabanni, sawa'un shugabanci na hukuma ko shugabanci na ilimi. Yawa, wulatul umuri dama ana itlaƙinsa akan malaman addini da kuma wato sarakuna masu mulki da masu jagorancin al'umma a cikin al'ummar musulmi. Wannan suna da haƙƙi a kanka na kai musu ɗa'a, kai musu nasiha, nasiha da uslubin da ya dace da matsayinsu, ina ji mun taɓa magana akan wannan, da kuma idan suka ba da umarni kar a saɓa wannan umarnin don maslahar zaman wato zamantakewa. Yawwa, ba wai shi ma bauta ba ce gare su, ba a bauta musu, babu wanda ya cancanci a bauta masa banda Allah, amma umarni idan suka bayar ɗa'a gare shi, ɗa'a ne ga Allah, kamar da Allah maɗauki faɗa, ya ayyuhal ladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Har malamin tafsiri musamman Ibn Kathir yana cewa za mu ga Allah maɗaukaki a nan ya yi atsafin ɗa'ar Allah, ɗa'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo faɗarta sai da aka maimaita kalmar ati'u, cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'ullaha, da aka zo kan manzon Allah sai sake maimaita kalmar ati'u sai ce wa ati'ur rasula, ko sannan kuma kan ulil amri fa, shugabanni ba a ce wa ati'u ulil amri ba, sai aka ce wa ulil amri minkum. Dan me aka yi haka? Malaman tafsiri suka ce saboda da'a ga manzon Allah dama daidai take da da'a ga Allah, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni duk da yazo da shi daga waye yake? Daga Allah yake, kuma Allah ya kare shi la yantiqu anil hawa, duk abin da ya faɗa babu son zuciya ciki. Yawwa, amma da aka zo kan shugabanni ba a ce wa ati'u ulil amri ba, sai aka ce wa ulil amri minkum, dan saboda su biyayya gare su yana da sharadi. Yawwa, idan suka ba da umarni da saban Allah to nan ba za a biyayya ba. Na fata mun gane wannan. Shi yasa, don haka domin su ba komai suka faɗa ne yake daga Allah ba, ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa daga Allah ne, babu kariya. Amma wanda ba shi ba, in ya faɗi abu sai a duba ya yi daidai da shari'ar Allah sai a bi, in ko ya saba ma shari'ar Allah to ba za a bi ba. Ina fata mun fahimci wannan. Shi yasa sai ya zama da wannan wato siga, don haka duk lokacin da suka yi umarni da da'a da abin alheri da mantakewa, mafi yawan mutane in ana irin wannan maganganun sau da yawa za ka ga suna ganin don me za a tsananta a kan adamu, saboda ita ɗa'a ga mai shugabanci maslahar da take cikinta babba ce fiye da wato maslahar da take cikin rayuwar kanka kai kaɗai. Idan misali aka sa doka, yanzu misali za mu ga akwai wani abu da muke renawa da yawa sai mu ga ma kamar ba dokar Allah ba ce. Wannan 'yan sanda da suke zama a bakin titi, a tsakiyar titi, suke ba da hannu ka zo ka wuce ko ka dakata, me hukuncin idan sun ce ka dakata sai ka zo ka wuce? Ka san cewa a shar'ance in kai kai haram, saboda me? To wani zai ce ya abin da yake, duk abin da yake an gina maslahar zamantakewar al'umma a kansa, to keta shi babban laifi ne, domin zai kai ga in ma kai ka rasa ranka ko wani ya rasa ransa, haka ne ko ba haka ma? Duk abin da ka gani za ka ga ka'idojin da aka samu, sai idan ka ga cewa lalle wannan doka ta saba mata Allah ba daidai ba ce, to wannan kuma ba a ɗora maka wannan, amma duk abin da yake da irin wannan babbar maslaha akai to mutum bai kamata ya watsi da shi ba na kawo wannan misalin saboda irin su suna da yawa wani gani yake ma kawai duk wani abu da aka cike da Allah kaida abin da ba na Allah bane rubuta shi idan kaida ce ko a form aka rubuta a form ne haka ka zo cikewa idan ba ya saba ma dokar Allah bane in aka ce ka bi din nan wajibi ne ka bi domin akwai maslahar rayuwarka a cikin wannan to da yanzu idan aka ce kowa yana irin wannan hali zamu zauna lafiya ko zamu zauna lafiya kuma abin da ake so kenan a gun musulmi da Allah ya kyauta mana masu haƙi na bakwai to bari ku jima wani abin daban al-kafiru daga cikin masu haƙi a kanka malamai suka ce hadda kafiri kafiri yana da haƙi a kanka wani irin haƙi ne na kafiri a kanka ka kira shi zuwa ga addini kar kai abuta da shi kawai aboki ne kana jin daɗi ka saki jiki da shi baka taɓa ƙoƙarin ka ja shi zuwa ga fahimci addini don baka kyauta masa domin ran da ya je gaban Allah maɗaukaki me yasa baka musulunta ba bayan ka ji kaza zai ce wane ne shi bai gaya masa abin yadda ya kamata za ka samu laifi don haka a kiyaye daga cikin haƙƙin kafiri a kanka akwai ka kira shi zuwa ga addinin Allah kuma ka kyautata mu'amala da shi ka nuna masa cewa addinin nan naka da kake yi addini ne wanda yake na alheri mai son zamantakewa lafiya mai son zaman lafiya mai son mutunta juna ba wai ka zo ya zama cewa idan ya ga halayenka sai ji yana kyamar addinin musulunci ba kar a samu irin wannan abu a matsayinka na musulmi mutumin kirki mai son alheri to ya zama cewa wanda ba musulmi ba ma yana karanta wannan a cikin mu'amalar da yake yi da kai kayan ciniki da shi saye da sayarwa ya ga gaskiya yawwa kar ka zalunce shi an ce me ya haka ko kuma ku yi alƙawari da shi karfe 10 za ka zo ka kawo masa kuɗin nan sai baka kawo ba sai bayan kwana 3 ya je ce ka ga musulmin nan ka ga baka kyautata wa musulunci ba anan ka ba da kofar an zagi addinin musulunci amma idan ka kyautata masa kai halaye masu kyau wannan mutanen zai ce kai wannan mutanen wai meye dalilin da yasa suke irin waɗannan halayen sai ka ga ya musulunta ina jin na taɓa ba ku labarin wani mutumi da ya musulunta ko ba anan bane wani bawan Allah wanda halin saboda kyakkyawan hali da aka nuna masa ya musulunta anan ne ko wani wuri ne da ku na a ba na Imam Shafi ba a zamanin nan namu ne wannan ɗan shekarun ne ba shekara 5 ba ma wani bawan Allah ku yi haƙuri kar mu cika ku da kissoshi mutumin Ghana ne Kirista ne babansa ma shine Attorney General na Ghana gaba ɗaya lawyer ne kuma shi ma practicing lawyer ya yi karatu a Ingila to lokacin da suke karatu sun yi karatu da wani mutumin Saudiya wani saurayi shi ma ya je Saudiya ya je Ingila ya yi secondary tare da shi kuma suka yi abota da suka yi ban kwana shi wannan ya tafi ƙasar su Saudiya wannan kuma ya tafi ƙasar sa Ghana ana nan wutar sai yau shekara 5 kenan ko 6 da suka wuce sai Allah ya jarrabi shi wannan mutumin Ghana da wata kansa mummuna ciwon kansa me kuke sai masa a Hausance daji ko sabara ko makamancin yau sankara yau sankara to sai ya zama an kai shi asibiti Ingila to dama sukan tattauna a waya da wannan ba su yanke ba da wancan ya ji labari sai ya niki gari daga Saudi Arabia ya biya kudin jirgi ya tafi shi fa musulmi ne ko wancan na Saudi Arabia ya biya kudin jirgi ya tafi London ya je asibitin da wannan bawan Allah yake ya gaishe shi ya ce sai yake tambayarsa wani taro kuka zo London koko me ka zo yi sai ya ce a'a na zo ne kawai don in gaishe ka na ji baka da lafiya ya ce yanzu saboda ni ka baro Saudi Arabia ka zo nan ya ce kuma ya gaishe shi sai a cikin gaisuwarta sai ya ce Allah ya baka lafiya yanzu ku addinin ku ya halatta ku yi addu'a wanda ba musulmi ba ya warke sai ce kwarai ai mu addinin mai san dan adam ne mai san zaman lafiya ne mai san kyautatawa ne a lokacin sai yake cewa shi kuwa in dai wannan abu haka yake bari zai wani abu bayan wannan bawan Allah ya tafi sai ya daga hannunsa ya ce ya sha ji a Ghana musulmi suna cewa Allah Allah shine God dinsu bai taɓa kiransa wani abu ba sai ya daga hannunsa ya ce ya Allah da turanci ya addu'arsa ya ce a karan farko a rayuwarsa ya ambaci Allah da sunan Allah ba God ba ballantana ya kawo Jesus ya ce in har ka warkar da ni wannan ciwo to ni kuna alƙawari zan musulunta to Allah ko Allah shi yake ba mu labari da kansa ya ce wallahi bayan kwana uku da wannan abu sai ya ji ba komai da yake gamu ya ga wannan sai likitocin suka ce kai ba zai yi ba sai aka aika shi asibiti guda shida har asibiti shida a cikin London sai a bincika aka bincika suka ce ai wannan bai taba yin wani ciwo haka shine ya dawo yace ta mamaki ce to tunda ko haka ne lalle wannan addini gaskiya ne insha Allah zai ci sai yace bari yaje embassy yaje karbi visa Saudi Arabia dan yaje musulunta aka ce ai ba sai ka je Saudi Arabia za ka musu yace shi dai bai yadda ba sai yaje gun wannan abokin nasa shi abunsa zai karbi kalma ya je embassy aka bashi visa ya tafi ya je ya nemi wannan mutumin ya tafi gidansa suka tara jama'a aka yi murna aka tattauna aka bashi kalmar shahada ya karba aka ce to ai tunda ko haka ne suka ya ta bada labaran yadda abin yake shine aka dauke aka ce to ai shikenan tunda ma haka ne a dauke shi a kai shi Madina a kama masa hotel a samu wani daga cikin dalibai a Madina ya riga koya masa addini har wata guda aka samu wani bawan Allah kuma ya zauna da shi ya yi masa har wata guda din kuma ya koma musuluncinsa kuma ya ci gaba kunga wannan me ya jawo shi kyautatawa da alaka mai kyau don haka duk abin da ya hada ka da wani wanda ba musulmi ba karka ya zama cewa wai farkon tunaninka shine ai wannan ba shi da kima har ne kawai bari an hanci dukiyarsa ma ba komai ba haka abin yake in ka ci dukiyar wanda ba musulmi ba Allah zai kama ka da wannan laifin kamar yadda in ka ci dukiyar musulmi na fata mun fahimci wannan Allah ya sa mu dace daga cikin har yanzu masu haƙƙi a kanka kai ihsani gare su akwai alhayawan dabbobi wannan shi ya kawo mu wannan magana akan wannan hadisi kada ka ga dabba haka kawai ka ce ai dabba ce ba komai kawai shikenan sai ka rasa mata rai duk abin da ka ga Allah madauki ya halicce shi sai idan mai cutarwa ne duk mai cutar da ko kai ko kuma mai cutar da wani dan adam mun san waɗannan da irin abubuwa duk masu sanmun da za su cutar da wasu da shi da maciji ne kunama duk abin da yake cutarwa ko kuma wanda yake to wani zai ce ai ba a faɗi sauro ba to har da sauro yauwa saboda me duk waɗannan duk abin da ka san mai cutarwa ne inda yana cutar da kai ko da ginin ka zai lalata su gara da sauransu su kyankyaso da makamantansu duk ba abin da ya hana a kashe su amma wanda ba su ba ba kuma wata alaka ta hada ka da ka cuce shi ba haka kawai ka rasa shi da ransa kar ai haka shi yasa aka kawo wannan hadisin ya zo a wannan babin dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana haƙƙin dabbobi ma akan mu sai yake cewa wa idza qaltaltum fa ahsinu alqitlata in za ku kisa to anan lafazin kisa ya kunshi sawa'un yanka da za a ci da kuma ma abin da ba yanka ba ko da dan adam aka zo za a yi masa kisasi in aka zo za a yi kisasi shari'ar Allah ita ce a sa wato abin da za a yi amfani da shi wajen wannan yanka din ya zama mai kaifin da ba za a cutar da shi ba ba za a wahalar da shi ba shi yasa za ka ga inda ake yi ga wanda ya taba zuwa Hajji ko Umara cikin ku aka ce ana kisasi don har yanzu ana yi a Madina misali an kama wani ko a Makka ko a cikin Saudi Arabia a ce yau a gari kaza an yi kisasi akan wani saboda ya kashe wani yan uwansa kuma sun ki yafewa sun ki karɓar diya sun ce kawai rai suke so haka za a bar shi sai a zo a yi masa wani in ji Saudi Arabia ta taba gani in kana da rauni zuciya to ba ka iya tsayawa kai kallo za ka shi yasa in aka tashi za a yi za ka sai an zo da ambulance wajen uku ba wai wanda za a sa wanda aka kashe din ba a'a mutane da suke faduwa abu za a zo a zaunar da mutum ya zama cewa gwiwarsa tana ƙasa, ya zauna haka a ɗore da shi akan digadigansa, shi kuma a tantanke hannayen haka a ɗaure, sannan shi haunin mai yankawar ya zo ta wuyansa da takobi mai yanka don ƙa'idarsa yanka guda ɗaya haka ne. Yana yin hakan nan za a ga kamar bai taɓa shi ba sai kai ya faɗi. To irin wannan hanyar ita ake so in za a yi amfani wajen kashe ɗan adam, kar ya zama cewa ana azabtar da shi. Yawwa, don haka kun ga kenan kamar irin hanyoyin a yi electrocuting ɗinsa, misalin kamar da ake a wasu wurare ya zauna electric chair a sa masa lantarki ya zaburantar da shi, ya azabtar da shi har ya fidda ran da wahala, duk waɗannan abu ba su dace ba. Yawwa, ya zama cewa a yi amfani da abin da yanzu nan abu zai fita, ko bindiga ce ko kuma takobi. Allah ya kyauta. Wannan dangane da mutum kenan. To dangane da dabba sai aka ce wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhata, in kuma za ku yanka to ku kyautata yankan. Ma'ana shi ma yanka in za ka yi, ka yi yanka mai kyau. Kaza ce, zaguwa ce, rago ne, saniya ce za ka yanka, ya zama cewa ka yi da kyau. Sai shi yasa ya ce wal yuhidda ahadukum shafaratahu, ɗayanku ya wasa abin yankansa, wato wukarsa ta zama cewa tana da kaifi sosai, yana ɗora ta a makogwaron nan, yana ja guda ɗaya, ya dawo haka shi kenan kai a gama aikinsa. Kada ya zama cewa a yi ta gigir, saboda wannan abin zai wahal da dabba. Kun ga fa kashe ta fa za a yi, amma an ce a tausaya mata. To idan abin da an san ƙarshensa zai zo, an ce a tausaya masa, ina ga mutumin da yake mai rai, ina ga abokinka, ina ga iyayenka, ina ga makocinka. Mun fahimci wannan babban darasin da ke ciki kenan. Kun ga ashe kenan bai halatta mutum ya cuci wani ko kuma ya azabtar da shi ba. Daga cikin masu haƙƙin har yanzu akwai annabat, akwai tsire-tsire, duk tsiren da ba naka ba, ba kai ka sa shi ba, wani ya zo ya yi fulawarsa, ya yi menene, ya kyautata gidansa, ya sa shi ya yi kyau, to kar ka zo ka nome masa. Yawwa, haka nan bishiya da mutane suke zama a gindin ta suna hutawa, ka zo ka sare ta ka rasa musu, wannan ita ma ba daidai ba ne. Don haka duk abin da dai zai kai ga cutarwa ga wani ɗan adam, ko mubasharatan ko an tsarikin ghairu mubashir, duk wannan an haramta maka. Ina fata mun fahimci wannan. To abin da nake so mu kai gare shi, idan aka zo ga maganar ihsani, tunda Allah madauki cewa inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay, kuma mun yi maganar ma'anar kataba anan shine aujaba. To idan aka saba, ina hukunci in aka ce abu wajibi ne sai baka aikata shi ba, ka muna na masa maimakon ka kyautata, me za a samu? Za a samu alhaki? Ma'ana kenan isa'a zuwa ga duk abin da aka ce wajibi ne kayi ihsani gare shi, to kuma haramun ne ke. Mun fahimci wannan? Kun ga shi abubuwan suna da yawa. Haka ya kamata a kula, duk ɗan adam, duk dabba, duk tsiro, duk abin da aka ce yana da haƙƙi, to ka bashi haƙƙinsa. Kar ka cutar da shi, kar ka lalata shi, kar ka yi ta'adinsa. Hakanan ko dukiyar mutane. Dukiyar mutane ita ma tana da cin abin da yake, tana da haƙƙi a kanka. Kar ka lalata ta, kar ka yi almubazzaranci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mana wa ida'atul mal. Cin abubuwan da ya hana shine ida'atul mal. To zartar da dukiya a lalata ta, a yi almubazzaranci. Ko a gidanka ne, yawwa, abinda za a ci na daidai mutum bakwai a gidanka, ko bakwai ne, sai a yi na mutum da yawa idan za a zo ana zubarwa. Wannan duk ba a san waɗannan abu. Allah maɗauki ya kyauta. Wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da suka zo a wannan hadisi ɗin. Daga cikin ladubban da suka faɗa kuma na yanka, ina jin da duk ɗaliban ilimi sun sani, idan mutum ya zo yanka dabba daga cikin ladubba, fuskantar alƙibla, ambaton sunan Allah a ce bismillahi Allahu akbar, sai a yanka bayan an wasa wuka. Kuma sannan ba lallai sai maza ne kawai suke ba, har mata suna yi. Mace ko da tana da haila, bismillahi wallahu akbar za ta iya, ba abin da ya hana ce yanka. Al'adar mu ta Hausawa sai a ce wai namiji ne kawai yake yin yanka, a'a, ko mace za ta iya, ko tana takaba ko ba ta takaba, ko tana idda ko ba ta idda. Kuma sannan daga cikin ladubba har yanzu da malamai suka kawo, kada a yanka dabba a gaban ƴar uwarta, saboda ganin jinin ƴar uwarta yana zubowa ɗin nan. Ku duba fa, ba wai hankali ne da ita ba, amma kawai kai za ka ji da za ka kwatanta a ce kai ne yaki ake yi, misali abokan gaba su zo su kama iyalanka, kana zaune a yanka daya a yanka biyu, dan zaka ji a jikinka, to ballantana wato wannan abin da yake kai ne ma mai yin abu, haka ko da dabba ce kada a rika yanka dabbobi, yan uwan suna kallo. Wannan dai suna akwai laduba dai daban da dama da malamai suka faɗa, banda wanda suka zo a hadisin, akwai na gaggawa cikin yanka din, ya zama cewa kar a ɓata lokaci, duk yana cikin wannan ihsani din. Allah maɗaukaki ya samu dace ya kuma amfanar da mu da abin da muka karanta, Allah sa albarka a ciki. Duk abubuwan nan da muke karantawa ya Allah na laduban nan na musulunci, ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon aiki da su, ka sa kuma ya zama su zama sababbin wato shigar mu aljanna da kuma samun yardarka. Karanta tambayoyi sai mu tsaya haka, dai akwai guntun lokaci amma ba mai yawa ba ne, amma saboda tambayoyin suna buƙatar bayani mai yawa. Wannan yana tambaya akan wani hadisi ya rubuto shi, ya ce bismillahirrahmanirrahim, hadisi na 29 daga cikin مختار الاحاديث النبويه يا فسر رشيد هاوسا الله بي حليشي وني ابو ا cikin kasa ba mafi kankanta daga hankali, kuma cewa shi hankali a cikin kasa shine mafi kankanta daga fararota mai launin ja. Ya ce ibnu asakir ne ya ruwaito daga mu'adh, ya ce mallan ina son bayani ne akan wannan hadisi. To hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan hankali suna da yawa, amma abinda malaman hadisi suke faɗa shine babu wani hadisi guda ɗaya da ya inganta akan falalar hankali. Ba wai saboda hankalin ba shi da falala ba, saboda an samu wani lokaci da mutanen da suke girmama hankali fiye da shari'a suke so su samu wata da sun yi amfani da irin waɗannan hadisai, ko kuma sun kirkiro wasu hadisai sun dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina jin ai mun taba magana akan mu'tazilawa wani lokaci, ko kun ji wasu mutane ana ce musu mu'tazilawa, su aqidinsu shine fifita hankali akan shari'a, har wasu daga cikin su suna cewa idan kaga wani nassi ya saba wa hankali to ka aje nassin nan, ko da na Qur'ani ne ko na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kawai saboda ya saba wa hankali. To masu wannan sun kirkiro hadisai da yawa sun dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa malamai suka ce babu wani hadisi guda ɗaya da ya inganta akan falalar da kuma muhimmancin hankali, amma akwai su a rubuce zaka iya samu. Wannan yana ɗaya daga ciki, wani hadisin ya zo kamar yadda malamin ya ambata, ما خلق الله في الارض شيئا اقل من العقل ان العقل في الارض اقل من الكبريت الاحمر شيني دي نسن حرشن ابنن فسر ده wannan bawon Allah mai tambayar ya kawo, amma wannan litta wannan hadisi ba ingantacce bane. Yawa har malam al-Kinani ibn al-Arraq al-Kinani cikin littafin sa Tanzihu Shari'a al-Marfu'a an al-Ahadith al-Shani'ah al-Mawdu'a sunan littafin kin ya kawo wannan hadisi, yace hadisi ne na ƙarya. Yawa in an ce hadisi mawdu'i ana nufin hadisin da yake ƙarya akai wa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawa kun san akwai hadisi za a ce sahihi, akwai hadisi hasan, akwai kuma da'ifi. Yawa hasan da sahihi ana amfani da su, da'ifi ba a amfani da su. Akwai maganganun malamai kuma a cewa a wasu babin ana amfani da shi ko ba a yi, amma dai magana mafi inganci shine ba a amfani da shi. Mawdu'i kuwa tunda ƙarya ne, la yajuzu, bai ma halatta ba a dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To daga cikin su akwai wannan hadisi din. Yawa kuma Sheikhul Albani ya faɗa shi ma ce mawdu'i, kamar yadda ya faɗa cikin sahih wa da'if al-Jami' as-Saghir hadisi na 11844. Daka hadithin ba mai kyau bane. Wannan kuma yana tambaya akan, ya ce akwai wani zama da ake yi a raka'ar farko ta kowace sallah idan an yi sujada ta biyu kafin a miƙe tsaye, malam menene falalarsa. To wannan zama ana ce masa jalsatul istiraha, ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawa, akwai hadisai ingantattu da yawa da suka zo kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan. Dan haka yana cikin mustahabban sallah mutum ya so yayi, ba wajibi bane cewa kowace sallah sai mutum yayi in ya so yayi bane. Yawa, amma tunda aka ce ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to yin sa in kai da niyya ta koyi da annabi, to akwai lada a cikin sa. Wannan kuma duk a cikin wannan takardarta sa wannan, to ba tambaya bace kuma ba bukatar ma sai an yace wa malam ina sauraron wani karatu na malam Jafar bin Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahama, sai niji ya ce sun yi karatu tare da wani malam Dr. Abubakar Sani, shin malam ko kai ne? To ai ba wannan ba lalle bane, sai ba tambaya bace ainihin malam Jafar malami na ne, ba aboki na bane, Allah ya ji kansa. Yawwa, yana cikin malaman da muka samu zuwa mu Jami'ar Madina, suna shekara ta hudu muka je aji daya, kuma in muka je a matsayina musamman ma ni da a matsayina na dan boko ya tafi can, su suka samu a gaba suke koya mana duk abin da bamu gane ba aji. Don haka ko da ya faɗi waccan magana, ya faɗa ne dai akan mun yi zama tare ba wai saboda wai abokin karatu bane, malami ne. Nan kuma yana cewa malam wai shin akwai insurance a cikin musulunci? Domin mu a jami'a an koyar da mu cewa akwai, har ma mun yi course wai shi takaful a kansa. To akwai bambanci tsakanin insurance da takaful. Shi takaful badili ne, substitute ne, ko wani alternative ne na kar a fada cikin insurance. Shi ne malamai a farkon 70s, inda lokacin ne aka fara karatun iktisadin musulunci da ƙarfi musamman Pakistan, Malaysia, suka fito da wannan cewa zai iya zama badili, ma'ana a madadin wancan irin insurance. Insurance asali wani tsari ne da mutane za su haɗu a kan, ko kuma wani kamfani ya rika karɓar kuɗi a wurinsu lokaci-lokaci, a kan cewa duk lokacin da wata musifa ta samu ga wani abu, iri-iri ne shi abin, akwai na mota, akwai na kasuwanci, akwai ma har na lafiya, akwai kuma har ma na rayuwa. Ko? Yawwa, to malamai sun yi maganganu da yawa a kai. Asali tunda wannan yana cikin abubuwan da nassi bai zo a kansa ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan insurance, lokacin da ya zo aka fara amfani da shi, malamai sun bincike sun ga wannan abu ne ya dace da shi, in ya dace da halal a ce ai amfani da shi, in kuma ba halal ba ne me yayi kama da shi a cikin abubuwan da aka haramta, sai a shi ma a haramta shi, saboda domin dama wannan shi ne aikin malamai. Duk abin da ya zo sabo sai su kalli nassoshin Qur'ani da hadisi da ka'idojin musulunci, sai su ce wannan abun asali akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza a cikinsa. To sai a ce tunda haka ne yayi kama da kaza, ko kuma tunda akwai kaza a cikinsa to halal ne, ko kuma tunda akwai kaza a cikinsa ya zama haram. Insurance daga cikin malaman da suka fara magana a kansa akwai Ibn Abidin, cikin malaman Hanafiya, cikin littafinsa na fiqh. Saboda ya rayu shi mutaakhir ne, ya zo a zamanin baya, ya rayu a lokacin da aka fara yin wannan abu, Turawa suka fara kawo wannan irin abubuwa din a karni na 17. Don haka sai suka kalli wannan abu, suka ce wannan abu yadda yake ya fi kama da caca fiye da kama da wani abu, tunda zaka ba da kuɗi ne, wannan ma ya bayar, wannan ma ya bayar, wannan ma ya bayar, sai kamfanin ya tara sai ya jira duk lokacin da musifa ta auka wa ɗaya daga cikin ku, sai a biya shi kuɗi a madadin wannan musifa. To wanda musifa bata auku a kansa ba fa, kuɗinsa ya tafi, ba dawowa zai yi, ko ba haka bane? Yawwa, to wannan a tsarin irin wannan, sai suka ce wannan yayi kama da abin da a larabci ake ce ma almaisir. Maisir shine caca, domin wannan ya kawo, wannan ya kawo, sai ɗaya ya ci, sauran kuma sun yi hasara. Ina fata mun fahimci wannan. Yawa, akan haka malamai suke hukunci akan cewa insurance haramu.
wasu sai suka kalli wai cewa ai larurar rayuwa ta sa yanzu dole ko ina sai mutum ya amfani da shi don haka ko sai suka halatta ba tare da dalili. Amma mafi rinjayen malamai da suka yi magana akan wannan sun tafi akan haramcinsa. Waɗanda suka halatta ma basu halatta na maganar rayuwa ba, yanzu a ce mutum zai ba da wani abu akan wai in ya mutu a ba magadansa kaman iwazin sakamakon mutuwa kenan, wannan duk ba cikin abin da ya halatta. Allah maɗauki ya tsare. Amma shi tsarin takaful kamar yadda mai tambaya yake faɗa, ya ci gaba da karanta shi, yana da amfani saboda badili ne a madadin wannan insurance ne musulmi suka fito da nasu tsarin na insurance wanda babu irin wannan abun a ciki. Ina fata mun gane. To wannan shi ake cewa takaful. Akwai hanyoyin da za a fita daga wancan, suka sun tsara hanyoyi da za a fita daga shiga wancan tsarin cacan, kuma ya zama cewa ba a zalunci kowa ba, kuma wanda wani abu bai same shi ba na wata musiba, akwai hanyar da za a mayar masa wani abu ko ai kasuwanci da kuɗinsa kuma ana ba shi riba. Wannan shi ne tsarin da takaful ya zo da shi, kuma wannan yana da kyau. In aka karanta abun yadda ya kamata, akwai buƙatar a ilmantar da mutane, kuma har a ba gwamnatoci ma shawara su fito da shi, zai amfani mutane ƙwarai da gaske. Yawwa, mutane suna shiga haraji, suna shiga ƙunci a ce wai dole ba za su rayu ba sai da wani abu sunansa haram. Don haka akwai buƙatar a taimaka masu tunani, masu ƙarfi da masu kuɗi da malamai su zauna su riƙa shawarwari akan irin waɗannan abubuwan. Wannan shawarwari su suka fito da wannan tsarin takaful ne. Takaful asalinsa menene? Ana samu shi, misali zan ba da misalin wani abu ɗaya da na sani. Akwai irin abin da Saudi Arabia abin da suke yi, kowace ƙabila kun san har yanzu tsarinsu na ƙabila ƙabila yana ne, ƙabilar kaza ƙabila kaza ƙabila kaza, to kowace suna da wani asusu. Sai a ce ƴan ƙabila kaza kowa a cikin albashinsa kowanne wata zai ba da riyal 100. To idan aka tara wannan kuɗin yana ta taruwa yana ta taruwa, yau idan ɗan wannan ƙabilar yana yawo da motarsa sai ya buge wani yaro kuma iyayensa suka ce diya za su karɓa, to daga cikin wannan kuɗi sai a taimaka a ɗauki wannan sai a bashi. Kun ga an fidda diyar mutum tana da wahala, kuma haka ba, to sai wannan mutanen nasa ƴan uwansa sai ya zama sun taimaka masa ta wannan hanyar. To wannan duk takaful ne, nau'i ne daga cikin nau'o'i na takaful. Mutane za su iya yin wannan, za mu iya ce masa adashin gata ko makamancin wannan, ko ƴan unguwa kaza ko ƴan gari kaza ko kuma ƴan ma'aikata kaza, duk waɗannan za a iya tsarawa. Yau ba laifi ba ne. Allah ya sa mu dace. Yajin shi kenan tambayar da ya yi ko? To, sallallahu alaihi wa sallam. Na? Na, wa alaikum salam. Na? Na? Na'am. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Me Allah zai yi da azabtar da ku in kun gode kuma kun yi imani? Ma'ana indai kuka yi gode wa Allah madaukaki kuka yi imani, to ba zai azabtar da ku ba. In kuma ya azabtar da ku ma wannan azabtarwa ba amfani na ce masa ba. Ma ba zai komai da wannan azabtarwa din. Wannan shine abin da Allah ya sa mu dace. Wannan yana cewa ga sanarwa. Na'am. Wa alaikum salam. Da kataba da kutiba, ai bambancin larabci ba bambancin ma'ana ba ne. Yawa aka ce kataba ya rubuta, ma'ana an faɗi wanda ya rubuta ɗin. Kataba fulano, kataba Allahu la'aglibanna ana wa rusuli, Allah ya rubuta. Yawa lalle ni da manzannina za mu yi rinjaye. Kutiba kuma an rubuta, yawa ba a faɗi wanda ya rubuta ɗin ba, shi ne kawai bambanci. Wannan yana cewa sanarwa, ana sanar da dukkan mutane akan faɗakarwa akan watan azumi wanda za a gabatar a Jigawa State Polytechnic a Dutse ranar Alhamis, conference hall ƙarfe 4, Sheikh Abdulkadir Saleh Fazaure, GMSS na Jigawa Polytechnic. Ina fata an ji. Ran Alhamis 17 ga watan Sha'aban, gobe kenan ko? Yawwa. Ƙarfe 4 na yamma a conference hall. Allah ya sa mu dace.
Allah ya sa albarka da abin da za a faɗa da kuma amfani da shi. Wa sallallahu wa sallama wa baraka.